udwani illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala al-mabu'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad bin Abdullahi al-Amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man ihtada bihadihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, amwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa da huwacewarsa ne rayuwar mu ta iso wannan rana ta Litinin 29 ga watan Jumada al-thaniya shekara 1446 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mun sake haduwa a wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib nan gandun Mumbai cikin garin Azhar, ce gaba darasin da muke yi a wannan littafi na Tazkiyatun Nufus wanda Dr. Ahmad Farid ya tattara mana, roƙon Allah ya saka masa da alheri. Muna cikin fasalin da yake magana akan at-tauba. Makaranta wani abu daga ciki, za mu ci gaba inda muka tsaya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka cikin abin da za mu faɗa da kuma wanda za mu saurara. Mun tsaya kan aya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da yin tuba. Shi yasa malamai suka ce tuba daga laifi wajibi ne. Kenan wanda ya aikata laifi bai yi tuba ba, ya ƙara yin wani laifin. Dan abin da ake buƙata shine duk lokacin da bawa ya yi laifi, madama musulmi ne, ya fahimta ya fadaka domin ya koma zuwa ga ubangijinsu, koma zuwa ga wajen ubangijinsa da neman tuba da yafiya don ya kyautata dangantakarsa da mahalicci. Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kutuba ya ku mu'minai baki ɗayanku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, tsammanin ai lalle ne za ku rabauta idan kun yi haka. Kenan Allah ya ta'allaka samun rabo ga yin tuba da kuma wanda yake yin tuba. Wa hadhihi al-aya fi suratin madaniyya khataba Allahu biha ahla al-iman wa khiyara khalqihi an yatubu ilayhi ba'da imanihim wa sabrihim. Wannan aya da ta aya ce da take cikin sura da aka saukar a Madina cikin suratul Nur. Allah madaukaki ya yi batu da waɗanda suke masu imani, wa khiyara khalqihi, waɗanda kuma su ne zaɓaɓɓu a cikin halittarsa. Su wane ne zaɓaɓɓu cikin halittar Allah bayan manzanni? Na'am, ban ji ba. Zaɓaɓɓi su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ne khiyarul umma. Allah ce kuntum khayra ummatin. Su waye ake magana a lokacin? Sahabbai ake wa magana. Duk wanda ya biyo baya ya dan fare ne da su, amma su sune al-mukhatabun hina nuzul hadhihi al-aya. Waɗanda ake wa magana mubasharatan, kai tsaye, kai ba a san ka ba. Duk wani mai kini bibi da zai zo a baya ma da zai soki sahabbai ba a san shi. Sahabban sune Allah wa magana. To mu duba yadda girman tuba yake. Gashi Allah ta'ala ya ce ku ne mafi alheri, mafi zakuwa, mafi daraja al'umma wadda aka fitar dan mutane. Amma duk da wannan khairiyyar da suke da ita, Allah ya musu umarni da yin tuba. Wannan zai nuna maka ka san matsayin da tuba yake da shi a addinin musulunci. An yatubu ilayhi ba'da imanihim wa sabrihim. Su tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan imanin da suke da shi, bayan haƙurin da suke yi wajen bin Allah, da tsangwamarsu da aka yi, da fidda su da aka yi daga garuruwansu, da yaƙarsu da ake yi ana musu beta da kulli. Ba'da sabrihim, ba'da imanihim wa sabrihim wa hijratihim, bayan hijira da suka yi mai tarin lada, wa jihadihim, bayan jihadi da suka yi mai girman manfalala, amma kuma thumma ta'allaqal falaha bitawbati, sai Allah ta'ala ya dan farar da samun rabo a kiyama yana nan ne ga masu yin tuba. Wa atabi kalimati la'alla, yazo da wannan kalma ta la'alla, idanan bi annakum idha tubtum ala raja'il falah, dan yayi shela cewa kuma idan har kuka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuna masu fatan samun rabo, to fala yarjul falaha illa at-ta'ibun, domin ba waɗanda suke fatan samun rabo sai masu yin tuba. Ayat ta nuna kenan ku tuba zuwa ga Allah dan fatan samun rabo, domin duk mai fatan samun rabo to zai san kansa cikin masu yin tuba. Malam yace ja'alana Allahu minhum, Allah ka sanya mu a cikin masu yin tuba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace kullukum khata'un wa khayrul khata'in at-tawwabun, dukkan ku masu kuskure ne. Dan adam Allah ta'ala ya halice shi bashi da isma in banda waɗanda Allah ya fifita su cikin annabawa. Allah ya ba su isma an kare su daga fadawa cikin kurakurai na ganganci. Amma dan adam shi zai iya yin wani abu wanda yake na laifi, koda ko ya tsinkaye abin laifi ne. Sau da yawa irin haka za ta iya samun mutane, hatta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kubuta daga wannan ba. To amma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khairul khata'in at-tawwabun, mafi alherin waɗanda suke yin kuskure a matsayin su na mutane su ne waɗanda suke yin tuba zuwa ga Allah su dawo. Don haka ashe tuba yana da matukar matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, kuma Allah madaukaki ya ce wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, a wata ayar daban ya ce duk wanda bai tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba to waɗannan fa su ne waɗanda suke azzalimai. To a cikin wannan lamari fa qasama al-ibada ila ta'ibin wa zalimi, kenan cikin waɗannan ayoyi guda biyu sai mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya raba bayin nasa kashi biyu ne. Akwai wanda suke at-ta'ibun, masu tuba, sannan kuma akwai wanda suke az-zalimun, masu zaluntan kansu. Kaga waccan aya yace wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun, ya ku mu'minai ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayanku. Kenan imani baya hana mutum yayi kurakurai, shi yasa ka kuskure baya sanya mutum ya zamanto ba musulmi ba. Wannan aqida ce ta Mu'tazila, suke kafirtar da su da Khawarij, musamman ma Khawarij suke kafirtar da mutum a dalilin zunubi. Idan mutum ya aikata kaba'ira, ya aikata laifi, to ya kasance kafiri su a wajensu, wannan kuskure ne. Kaga nan Allah madaukaki ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna, ya kira su bismil iman, amma kuma yace ku tuba. Tuba daga me? Tuba daga kurakurai idan kun aikata. Kaga nan sai aka samu bangaren kenan, ashe akwai at-ta'ibun, sannan kuma nan yace wa man lam yatub, duk wanda bai tuba ba. Kuma a can aya ta baya ta suratul nur sai ta allaka tuba din da samun rabo a ranar alkiyama. Akwai at-ta'ibun sune al-muflihun, sannan bangare guda kuma sai yace wa zalimun, akwai kuma wanda suke azzalimai. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, kaga sune wanda ba sa tuba. Masu tuba sune al-muflihun, waɗanda ba sa tuba sune az-zalimun. Wa laifa thamma qismun thalif, a cikin wannan rabo dangane da tuba ba a samu wani bangare na uku ba, babu wani aji na uku. Ko dai mutum yana cikin masu tuba ne, idan sun yi aiki na laifi suka tsinkaya, to za su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sune wanda Allah ya yabo a kansu cikin suratu Ali Imran, walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. To kaga nan akwai at-ta'ibun bangare guda, sannan kuma akwai wanda suke ba sa yin tuba sune az-zalimun. Shine malai yace wa laysa thamma qismun thalif, babu kuma bayan su wani bangare na uku babu rangaranga wa auqa'a isma adh-dhalimi ala man lam yatub sai Allah ta'ala ya sanya sunan az-zalimi ga wanda baya tuba wanda baya tuba to sunan sa az-zalimi dangane da wannan aya da Allah ta'ala ya ambata wa man lam yatub fa ulaika humu adh-dhalimun wala aqlama minhu li jahlihi bi rabbihi saboda babu wanda yafi shi zalunci dan ya jahilci lamarin ubangijinsa wallahi duk wanda bai san Allah bane baya neman sulhu da ubangiji amma wanda ya san Allah to zai nemi sulhu da Allah wanda ya san Allah sani to insha Allah zai kokarin neman sulhu da ubangiji to wanda ya zalunci kansa baya tuba to wannan ya jahilci ubangijin sani Allah ka kara mana sanin Allah wa bi haqqihi wa bi aibi nafsihi wa afati a'malihi kuma babu wanda yafi zalunci kaman wanda ya kiyaye tuba saboda ya jahilci ubangijinsa wa bi haqqihi kuma ya jahilci haƙoƙin ubangijinsa wa bi aibi nafsihi kuma ya jahilci shi aibin kansa ai kowane mutum yana da aibi aibin naka shine gazawarka gazawarka wajen cika wasu abubuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana kowane mutum yana da ƙarini an hada shi da wani shedani wanda yake tare da kai to wannan shedanin shi zai dinga ingiza mutum wajen aikata abin da Allah baya so suka ce har kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hashi sai dai shi Allah ta'ala ya ce muke shi nasa ya musulunta to kake kenan ashe mutum yana nan tare da aibi tunda yana tare da shedani shi saka Allah ya ce innan nafsa la amaratun bisu'i ila ma rahima rabbi ita rai ne yawan umarni ne da karkata da sha'awa ta aikata abin da yake na barna haka aka kimsa ita rai akanta me ya saka saboda yawanci influence na irin waɗannan shedanu sai dai wanda Allah ta'ala ya tsare shi shi yasa aka kimsa mana mu dinga yawan yin addu'a na neman tsaron Ubangiji ta'ala daga sharrin shaitan qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas daga sharrin mai yawan sa waswasan nan kuma al khannas boyayye wanda ba a ganin sa yan sai ya kimsa maka a ranka yace aikata kaza to sai dai wanda Allah ta'ala ya tsare shi to kaga kenan ashe mutum yana da aibi yana da takasiri abinda ya kamata kai baka cika ba kayi shi din baka cika ba wani kuma ma bai yi ba to kaga wannan duka ai aibi ne ba wanda zaka same shi wai Bahaushe ma irin hikimar sa yake cewa mutum tara yake bai cika goma ba ai hikimar Bahaushe ne saboda an koyar da shi addini sai fahimci babu perfection ga wani in ba Ubangiji subhanahu wata'ala ba to don haka nan wanda ya aikata laifi kuma baya tuba to gani fa yake shi daidai yake amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake kowa sanin Allah da tsoron Allah da sanin haƙoƙin Allah kuma Allah ya kare shi daga afkawa cikin laifuka amma duk da haka mai annabi ya gaya mana inna atubu ila Allah fil yawmi mi'ata marra ina tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra aw kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana neman yafiyar ubangiji yana tuba zuwa ga Allah a kowace rana sau 100 to don haka ashe wanda baya tuba to wannan bai san aibin kansa ba gani yake shi da dai yake ka san babbar matsalar mu kenan a kasan nan ko da a zamantakewa kowa gani yake wani ne mai laifi babu shi haka matsalar take kowa gani yake wani yake da laifi kai bakka yanzu inda za a tsaida mu a ce kai fadi matsalolin kasan nan sai ka ce shugabanni suna kaza yan kasuwa suna tsadar kaya ko ba haka ba mata suna tabarruji ba sa tsarewa kansu mutane sun zamanto babu amana a'a sun zama kaza sai kai tafa fadan laifuffukan wasu, amma a lokacin da kake fada wala Allah kai ba za ka ce kai ma kana cikin laifin ba, haka ne ko ba haka ba? To kaga wannan akwai matsala. Amma duk mutumin da yake ganin cewa shi fa yana da gazawa, shi yana da aibi, to irinsa ne yake tsinkaya yayi tuba. Domin za ka dinga ga cewa ko da ka yi abu daidai sai ka rika ganin cewa ba daidai ka yi ba, ka yi gaza, ba ka yi shi yadda ake so ba, sai ka yi ta tuba zuwa ga Allah kana maraice masa, kana neman ya yafe maka. Shi yasa Allah ya yi rantsuwa da masu irin wannan sifa, fala uqsimu bin nafsil lawwama. Allah ya ce ina rantsuwa da rai wacce take mai yawan zargin kanta, shi ne muhasaba da muka ji a baya, muhasabatun nafs. To don haka wanda baya tuba, baya yawan waiwayawa ya ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala, alal haqiqa ba wanda yake shi zalunci. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa man lam yatufa ulaika humuz zalimun. Me ya sabbaba masa zalunci? Saboda ya jahilci ubangijinsa. In har mutum bai jahilci ubangiji ba, to lalle zai rika tuba yana neman sulhu da Allah, ko kai aikin da ya dace. Shi yasa aka ce wallazina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusaruna fil khairat wa hum laha sabiqun. Kaga nan annabi ya fassara ma ummul mu'minin Aisha cewa waɗanda suka yi aiki ne, sallah, zakka, azumi, amma kuma suna jin tsoro a zuciyarsu, shin aikin nan an karba ko ba a karba ba? Ibada fa suka yi, amma kuma suna jin tsoro, shin aikin nan sun yi shi yadda ya kamata, shin aikin ya kai matsayin da za a karba, shin sun tsarkake niyyarsu saboda Allah kuwa? Sun san za su koma ne zuwa ga Allah, annahum ila rabbihim raji'un. Sun san ubangijinsu, sun san za su koma wajen Allah, shi yasa suke makyarkata a aikin kirki ma da suka yi. To sai Allah ya ce ulaika yusaruna fil khairati, masu irin wannan sifa su zaka ga suna rigaggeniya wajen yin ayyukan alheri. Wa hum laha sabiqun, kuma har ma zaka suna gaugawa wajen ayyukan alheri. Wa hum laha sabiqun, zaka ga suna rigaggeniya. Allah ka sanya mu cikin su. To don haka shi yasa Allah ya kira wanda baya tuba a matsayin azzalimi, dan ya jahilci ubangijinsa, kuma ya jahilci haƙƙin ubangijinsa, kuma ya jahilci cewa shi fa ashe yana da aibi, dan an gina shi ne akan aibi. Ka isa ka kubuta daga aibi, sai in Allah ya tsare ka. Babanka annabi Adam alayhi salam, Allah subhanahu wataala cewa ce wa asa adam rabbahu fagawa thumma ishtabahu fataba alayhi wa hada. To me ya faru har aka faɗi haka? Cewa aka ce karka ci itaciya, da aka ce karka ci itaciya, shi kuma sai aka zo aka masa rantsuwa da Allah a zaton cewa wannan mutumin kirki ne, ko kuma ba mutum bane Iblis ai ko? Ya tsammata Iblis na kirki ne, ya rantsa masa da Allah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasi. Ka duba fa yadda ya kawo lamu 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 qasmi, ya dinga jajjerawa rantsuwa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya. Fadallahuma bi ghurur, sai ya ja su a bisa rudinsa. To kaga kenan, ashe tunda har annabi Adam an talalabe shi, shaydan ya talalabe shi, ya ja shi, amma shi kuma nan take da abu ya faru sai ya fahimta ya yi kuskure, sai ya koma wajen Ubangiji, sai ya roƙi Allah ka yafe mini. Ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah ya yafe masa, sai Allah ya yafe masa. To kaga dan amana ishara a ce dan Adam ba zai kubuta ba, sai wanda Allah ya tsare shi, sai manzanni da Allah ya ba su isma. To in har mutum ya san haka matsayinsa yake, to me zai sa ya dinga, me zai hana shi ya dinga sulhu da Ubangijinsa, ya dinga waiwayawa yana tuba, yana tsintsiya ga ayyukan da ya aikata, dan ya fahimci cewa akwai kurakurai, akwai gazawa, wataƙila akwai abin da ya aikata a matsayin yana tunanin dade ne kuma ba dade ba. Kamar yadda annabi Adam bai yi akan ganganci ba, ya tsammata da gaske ne, dan ya tsammata ana rantsuwa ne kawai da Allah akan gaskiya. Kuma yana ganin Iblis tare da wa, tare da mala'iku ya gansu, bai san kan garairai ba ne. Wa afati a amalihi, kuma sai wanda ya jahilci wato annoba na ayyukansa, shi ne kamar bayanin da muka gabata. Wa fi sahihi anhu, ya zo cikin Sahihul Bukhari daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin Abu Hurairata Allah ya kara masa yarda duk da lafuzan akwai dan bambanci ba yadda aka rubuta anan ba annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayuha an-nasu tubu ila Allah fa wallahi inni la atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra ya ayuha an-nasu tubu ila Allah fa inni la asl fa inni astaghfiru ila Allah wa atubu ilayhi akthara min 70 marra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah domin ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa ni ina neman gafaran ubangiji kuma ina tuba zuwa gare shi sama da sau 70 a kowace rana a wani gu aka ce sau 100 annabi ya ambata wat tawbatu to menene ita tuban nan ita tuba hiya ruju'ul abdi ila Allah shine komawar da bawa zai zuwa ga ubangijinsa shi saka aka kawo harafin ila wa tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah ma'ana ai ita at-tawbatu ar-ruju'u ne ila Allah wa hiya ruju'u al-'abdi ila Allah wa mafaraqatuhu lis-siratil maghdubi 'alayhim wad-dallin wato shine bawa ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma rabu da hanyar wadanda aka yi fushi a kansu da hanyar kuma wanda suke atattu wadanda aka yi fushi a kansu su ne ayan Qur'ani ya nuna mana Yahudawa ne ghadiballahu alaihim Allah madaukaki ya yi fushi a kansu al-maghdubu alaihim mal'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal-khanazira wa 'abada at-taghut أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل تو كاجا waɗannan yahudawa kenan adalluna kuma sune nasara Allah madaukaki ya ambata mana ya kimsa mana yadda zamu dinga yin addu'a na neman tsaron ubangije daga tafarkin su ghayra ma ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayral maghdubi alaihim waladdallin domin su al-maghdubu alaihim yahudawa a kowane lokaci su tafarkin su ba na Allah bane akkasawa suke akan abinda Allah ya faɗa kuma suna sane wa hum ya'lamun haka su suke suna sane suna da ilimin cewa ba abinda Allah ke so din bane to shi kuma shi za su ga abinda Allah yake so su kuma ba za mu yi hakan ba Allah madaukaki ya ambata musu yace walqulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin duk da ka tobar da suka dinga yi ma annabi Musa alaihi salam har ya rasu a cikin wannan tihi to lokacin da suka tafi a karkashin annabi Yusha za su shiga cikin birnin sai Allah ta'ala ya musu shela aka musu umarni ودخول الباب سجدا ان za ku shiga kofar garin ku shiga kuna masu sujuda sujudu inhinain ku duka mutuba zuwa ga Allah ay allahumma anta hutta anna khatayana ya allah muna roƙonka ka yafe mana ka shafe mana laifukan da muka yi ay tuba kenan mutun yayi ku tuba kenan zuwa ga Allah Allah ce idan kun yi haka naghfir lakum khatayakum wa naghfir lahum khati'atikum za mu gafarta muku za mu kankane muku wannan laifukan naku kuma ma in kuka ci gaba da bin Allah wa sanazidul muhsinin za mu ta ƙara wa masu kyautata ibada daga ladar da yardan mu amma sai suka ki fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum amma waɗanda suka yi zalunci me yasa aka ce suke zalunci anan sun ki tuba dama Allah ya ce wa man lam yabtu fa ulaika humu zalimun sai suka ki su tuban da aka tallata musu wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum ai ku tuba za mu yafe muku laifin amma sai suka ki fadan kalmar da Allah ya ce su fada ta tuba din fa baddala alladhina zalamu qawlan wadannan da suka ki tuba suka yi zalunci sai suka musanya wata magana daban ghayra alladhi qila lahum ba wadda aka gaya musu su fada ba maimakon a ce hittatun sai suka ce hintatun fi sha'ira maimakon su shiga wadkhulul baba sujada ku shiga da kafafunku kun dukar da kai sai suka zauna kowa a gindi yana jan gindi da haka suka shiga gandan iya shege kaga su tafarkin su dama sa akkasa abin da Allah ya ce ne in Allah ya ce ayi kaza to ba za su yi ba kaga yana daga cikin abin da suke akkasawa da ayan nan ta ambata Allah ya ce a tuba su kuma sun ce ba za mu tuba ba to don haka wanda ya tuba zuwa ga Allah yanzu shi yayi watsi da hanyar su ne ya ce ba ruwansa da ita ba ruwansa da wannan hanyar ta su hiya ruju'ul abdi ila Allah wa mafaraqatu li siratil maghdubi alayhi wadhallina su kuma wancan kwatattu ne dama hanya suke nema kuma ba su ganta ba kuma suka ki su dawo an ce gata suka ki an ce ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله اما sai suka ki Allah ya tallata wannan ayat ta sauka ne akan nasara najran wafd najran ayoyi da suka sauko akan wannan batu a cikin suratu ali imran amma sai suka ki an musu talle amma sai suka ki sun zama abwaluna batattu sun bace mu hanya su da gaske suke ubangijin suke nema su wato hanyar tasa su riko da ita su bauta masa to amma sai suka baude kuma saboda duhun kai an ce musu ga hanya kuma suka ki dawo ba to duk wanda ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala yayi watsi da hanyar waɗannan mutane waɗanda suka baude da ganganci yahudawa da waɗanda suka baude bisa duhun kai su ne nasara Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya to tunda yanzu mun fahimci matsayin tuba a wajen Allah mun fahimci yaya ne ne kuma tubar take a wajen bawa malai ya ce wa shara'itut tawbati talata sharuɗan tuba guda uku ne idza kana adh-dhanbu fi haqqillahi azza wa jalla amma fa idan wannan laifin haƙƙin Allah aka taba Allah yana da iyaka kowa yana da iyakarsa ko in gida kake da shi ka san inda ka tangarkata ko ta rushe zana ka saka a wajen to ka san ka tangarka idan ka zo ka makwabcinka zai tsallaka kana zai ce a'a ga gurbin katangan nan zaka nuna masa kowa ya sani ya san iyakarsa ko in a gona ne aka ja garma ta shiga cikin gonarka ko garma biyu ne kai ko garma ɗaya ne wani ya sani ya zo ce a'a daga bakin lawulin nan kaga wancan karbon ko ya ce kaga wannan bishiyar ko wannan kawurin ko wannan kaza to daga layin nan wajen zuwa can wajen duk gona ta ne kuma malam wala ma ya sani tun iyaye da kakanni muke kowa san iyakarsa ko likulli malikin hima kowanne mai mallaka duk abin da ka mallaka kowa ya san iyakarsa kowanne mai mallaka yana da iyaka wa inna himallahi maharimuhu shi kuma ubangiji iyakarsa shine abin da ya haramta yadda baka so a ci ma iyaka to ubangiji ma baya so a ci masa iyaka me cin iyakar Allah ya ce kaza haramun ne kuma bawa ya aikata to ya ci iyakar Allah in an ci iyakar ka gona zaka kyale sai ka bi kadi ko sai ka karbi haƙƙinka to don haka idan aka ci iyakar ubangiji shi kuma sai ya azabtar da bawa matukar bai koma zuwa ga ubangiji ya nemi yafiya ba to don haka idan laifi iyakar Allah ne aka keta aka tsallaka to yanzu ma ubangijin ake wa laifi in ana nema a tuba zuwa ga Allah ayi sulhu da Allah kada ya kama bawa da wannan cin iyakar da yayi to sharuɗan guda uku ne wahiya shine annadmu wal iqla'u wal azmu ala adami al auda kullu da waɗannan ababe dukan su suna ta'allaki da zarf zarf na zaman annadmu yin da na sani wal iqla'u iqla'u anil ma'siya ciruwa daga yin laifin wal azmu ala adami al auda da kudirta ba za a ƙara komawa ga wannan laifin ba in mun kula duka yana ta'allaki da zarf ko zarf na zaman na zamani in an ce annadamu da na sani ana yin ta akan me ha wani abu da ya riga ya wuce ne a baya madi ne annadamu yana ta'allaki da madi al-iqla'u yana ta'allaki da hadir sannan kuma al'azmu shi kuma yana ta'allake da mustaqbal. Mun fahimta? Zamani ne. Da na sani yana kasancewa abin da ya wuce a baya ne. An riga an yi a baya to sai ai da na sani. Me yasa aka aikata kaza? Me yasa ka Allah ya ce ai kaza ba a yi ba? Sallah ne ya ce a rika kiyayewa bawa yayi sakaci baya kiyaye ta. Haƙƙin Allah ne sallah. Magana ne Allah ya ce a faɗi gaskiya, me yasa bawa ya ƙarya? Haƙƙin Allah ne. Lokacin da ya ƙarya kuma za ta iya shafan haƙƙin wani, in misali shaida ya baya. In ta zo a siga shaida sai ya faɗi shaida ta ƙarya, shahadatu zur ita ma ƙarya ce. To amma mujarradin al-kadhib wannan idan bawa yayi haƙƙin Allah yake ta. Allah ya ce kada a faɗi ƙarya, a faɗi gaskiya. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. To idan ya zamanto haƙƙin Allah ka taɓa, to sai bawaye da na sani me yasa yayi haka, me yasa bai yi ba, ko me yasa yayi, in umarni ne ko hani. Sannan idan yana cuɗanye da aikin a lokacin da na sanin ya shiga cikin zuciyarsa, kada ya ce to bari sai ya kai ƙarshe. A'a, al-iqla nan take, sai ya tsamu ya watsar da wannan aiki, shikenan zance ya wuce. Sannan kuma a gaba zai daɗa komawa? A'a, wal azmu ala adamil auda, sai ya kudurta ya yi niyya akan cewa ba zai ƙara komawa zuwa ga wannan laifin ba, iya abin da ya rage masa a rayuwa. To bawa idan ya yi wannan kuma ya maraice ma Ubangiji yana roƙon Allah, ya Allah ka yafe min abin da na gabatar ɗin nan, to insha Allahu Allah zai yafe masa. In dai haƙƙin Allah ka taɓa, mutum ya cika waɗannan haƙƙoƙi guda uku, to Ubangiji ta'ala zai yafe masa, ko laifinsa ya tokare sararin sama, haka Allah ya faɗa cikin hadisul Qudsi, annabi ya haƙaita. Kuma komin laifi da bawa zai zo da duniya cike da zunubi, Allah ta'ala zai fuskance shi da duniya cike da yafiya. Shi ma duka hadithul Qudsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakaita abinda Allah ya faɗa. Kuma ayan Qur'ani Allah madaukaki ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Da haka duk laifin da bawa ya ma Ubangijinsa, in dai laifin na Allah aka yi wa bai ta'allaka da wani makhluki ba, to in ya cika waɗannan sharuɗa guda uku bi izinin Allah ta'ala, Allah ya masa garanti cewa zai yafe masa. To dan me yasa ba za a tuba zuwa ga Allah ba? Garaba sa irin wannan. Allah ka tsare mu da sharrin shaytan. Fa amma nadamu, malai ya ce amma da na sani, fa innahu la tatahaqqaqu at-tawbatu illa bihi, dama fa shi tuba ba ta tabbata sai da shi. Idh lam yandam ala al-qabih illa bihi, idh man lam yandam ala al-qabih fadhalika dalilun ala ridahu bihi wa israrihi alayhi. Domin duk wanda bai da na sani akan mummunan abu ba da ya aikata a baya, fadhalika dalilun ala ridahu bihi, to wannan dalili ne cewa ya fa yarda da abu, wa israrihi alayhi kuma dalili ne da yake nuna har yanzu bai na kan bakarsa. I duk wanda bai da na sani akan laifi ba, to kenan har yanzu zuciyarsa tana sha'awar laifin ko da bai aikata ba, in ya san dama kuma zai iya. Amma lokacin da mutum ya aikata laifi sai yake da na sani, yake jin ɓace rai, duk lokacin da ya tuna sai ya ji ɓace rai, ya ji ɓace rai, ya ji ba daɗi, to wannan alama kenan ya yi da na sani. Amma mutum yana tuna abin da ya aiwata ya ce kai da ba an kece rai ne fa, da yadda muka yi aiwata da kaza da kaza, kaga yana da rai, ma'ana yana nishaɗi, yana jin daɗi, ya yarda da abin da ya yi a bayan, babu da na sani. Amma da na sani ita ai cizon yatsa ne ko? Me alamar cizon yatsa? Baƙin ciki. Mutum ya ji baƙin ciki akan abin da ya faru a baya. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا kaganan da Allah ya siffanta wanda ya zalunci kansa bai abinda Allah yake so ba a duniya rayuwarsa ta kare a haka kana kuma ya mutu a ranar alkiyama yaga sakamakon da baya sha'awan gani sai Allah ya kawo ibara da cewa ya abdu zalim ala yadayhi yana cizan yatsa me yasa yake cizan yatsa yana dana sani ya laitani lam attakhid kul ina ma ban riki wani a matsayin aboki ba ya kwadda shi yana cewa wani ya kwadda ni bayan shirya ta zo mini to kaga ashe duk da na sani yana tare da ɓace rai to don haka mutum idan ya yi laifi in ya tuno laifin sai ya ji ba daɗi to wannan alama ce ta alal haƙiƙa an kama hanya na tuba wa fil musnad ya zo cikin musnad na imamu ahmad rahimahullah annadmu tauba wato cewa ita da na sani a ita ma tuba ce hadisin abdullahi ibn mas'ud hadisi ne kuma wanda yake sahih wallahu a'lam wa amma al-iqla'u amma ciruwa daga laifi nan take fatastahilu at-taubatu ma'a mubasharati adh-dhanbi ba zai taba yiwa a ce an tuba ba kuma ana cikin yin laifin kuma a ce an tuba ba zai yiwu ba sai an ciru ba sai an gama ba in kace sai an gama za a jira kenan an sa lokaci ba sai an gama ba ana cikin yi da na sani yazo aka fahimci laifi ne an kulla za a yi tuba an yi watsi da shi kenan an ja layi yanzu kuma sai neman sulhu da ubangiji in an tuno abin da ake a baya sai a ji ɓace rai amma mutum yana cikin yin laifi kuma ya sa lokaci Allah ji kan malam mai Abdurrahman al-Akhdar ashe sai ya ce فإنها علامة الشقاء والخذلان وطمس البصيرة ko cikin laharnar akwai tabewa akwai rashin basira tattare da mutumin da zai ce baya jira shi sai Allah ya shirya shirya ta Allah ne wa yatruku al-ma'siyata fi sa'atiha al-iqla'u kina wa shartu thalithu shartu na uku nan kuma na tuba da aka ambata هو العزم على عدم العودة شيني واتو متن يينيا بزيك أركو ما وزوغ وانا اللي فنبا ويعتمد أساسا على إخلاص هذا العزم والصدق فيه كما سنن ييركو دوان توبلي على إخلاص هذا العزم يسأنت أنت نيسا دنگنا دوان نفيه والصدق فيه يقوم يقسك يا تشكي كرمة يتوبى نوى نبك مزور نمي بك مزور يعني نعم من جمع سيادة تجيجو يقيا منا كازاني أبوك يجي دقا وانا بس يكارا با تنا با كفا يا دني تنا كيكا كما سيجي دقا وانا بس يكارا با maimakon ya sauta sai na cewa daga wannan ba zai kuma cin kazar mutane ba sai ya cinye can daga baya da ya sake jin yunwa ya sake ganin wata ya je kama tana kyakkyakka ce Allah wannan dai daga wannan ba zai kara ba tuban bakin muzuru kenan akwai ranar tuba babu ranar tuba to da haka shi yasa ake son ikhlasi ake son silqun niyya mutum ya tsarkake zuciyarsa cewa da gaske ne har abadan ba zai koma ga wannan abun ba to yaya mutum zai idan laifin ya ta'allaka ga wasu ne yayi zai sai ya rabu da su ko in misali zaka ga yawanci laifi mutum yana tare da abokai waɗanda suke aikata mafi yawancin lokata mutum yakan samu abokan yin laifi to kaga alama ta tuba shine mutum in yana tare da abokan laifi kuma yayi niyyar tuba ya tuba ga Allah to ya rabu da waɗannan abokan kwata-kwata in ba haka ba za su yi masa mai za su maida shi ruwa wannan alim din da ya gaya ma wanda ya zo neman tuba wajensa ya kashe mutum 100 me ya ce masa sai ya ce ka tafi can ganin wani gari ya gaya masa wani gari ka tafi wannan ƙarya ka je ka bauta ma Allah tare da su domin idan ka zauna da mutananka mutanen banza ne me yasa yace in ka zauna da mutane ka ga yana gaya maka socialization kenan impact na socialization ko ai shine Bahaushe yace abokin barawo wa zai fidda shi wani yaji an san shi barawo ne yana kuma kullum ana ganin mutun tare da shi eh shi ma zan barawo kenan don haka mutun ya san da wa zai aboki abota shi yasa aka ce idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum fala tashabil arda fatarda ma arwade in kana cikin mutane to ka zama mutanen kirki ka aboce su amma kar ka zauna da lalatattu kai ma sai ka halaka tare da su yace wa sharq ko wa sharaqa ba'dul ulama'i adam mu'awadati dhanbi wasu malamai sun sharɗanta cewa kada mutun ya sake waiwai waiwayawa zuwa ga irin wannan zunubi kala malamin yace mata ada ilahi tabayyana anna tawbata kanat batila ghayra sahiha duk lokacin da mutun ya koma zuwa ga laifin da da ya tuba to sai ya bayyana mana cewa ashe wannan tubar da yayi dama ba ta kirki bace ba tubar gaske bane lalatacciyar tuba ne ba tubar gaske ba da haka idan mutun ya tuba akan abu to shikenan ba shi kuma ba wannan layin wal aktharuna ala anna zalika laysa shartun wasu malamai suka ce mafi yawa akan wannan bai zamanto sharadi na tuba ba amma idza kana dhanbu mutadamminan li haqqi adamiyyin amma idan haƙƙin ya zamanto ya tattara wani haƙƙin ɗan adam ma'ana zunubin da aka aikata da aka tuba gare shi ya hada hadda haƙƙin ɗan adam fa'ala ta'ibi an yusliha ma afsada to wajibi ne ga wanda ya tuba sai ya zamanto ya kyautata abin da ya bata to nan me yasa aka ce li haqqi adamiyyi mutadamminan li haqqi adamiyyi ko ba ambace shi a matsayin haƙƙin sauran halittu ba sai aka taskance shi kawai ga ɗan adam ɗan adam shine yake da haƙƙoƙi wanda zai iya nema haka ne ko ba haka ba amma dabba bata da haƙƙin da za ta nema sai dai tana da haƙƙoƙin da wajibi ka tsare mata in ka hana ta haƙƙinta ita bata da ikon nema don bata da takalifi ba za a yi shari'a tsakaninka da akuya ba don ka zalunce ta don haka idan mutum ya zalunci akuya yanzu gonar wa ya shiga gonar Ubangiji ne ya aikata wani abu ne da aka haramta Allah ya yanka haƙƙoƙi ya ce an ba mu wani sai bai bayar ba to da haka haƙƙin Allah ta'ala ya taɓa idan ya roƙi Ubangiji yafiya da tuba ingantacciya to insha Allah Allah zai yafe masa amma in ɗan adam ne akwai haƙƙinsa to haƙƙoƙi kuma sun tattara guda nawa ne guda uku da wanne da wanne uku kan aini ne haka da yatsa ta da wanne da wanne a'a haƙƙin ɗan adam nace haƙƙin ɗan adam ka ai guda uku ne na'am barakallahu fik da jininsa da duki ai ya ba ku sata da jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa to ai su ne haƙƙoƙin ɗan adam haƙƙoƙin ɗan adam kenan akan ɗan uwansa jini dukiya mutunci to waɗannan duka Allah subhanahu wataala ya ce a tsare su ka tsare jinin ɗan uwanka sai dai da haƙƙin musulunci hadisan manzon Allah sun yi mana bayanai ka tsare dukiyar ɗan uwanka qur'ani ya gaya mana hadisan manzon Allah sun mana bayanai wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a kaga nan abu haƙƙi kenan na jini wannan haƙƙi na duniya na dukiya sannan kuma akwai haƙƙi na mai na mutunci suna nan da yawa an yi bayanai don mutuncin nau'i nau'i ne an ce kar ku yi bauta ne wa ƴan uwanku kada ku yi musu ƙarya kada ku yi abin nan musu kaza duka gashi nan mutuncinsu ku tsare kar a yi wa mutum ƙage kada a zage shi haka kawai kaga duk wannan janibin mutunci ne to in aka aikata irin waɗannan jinin wane ne aka zuba kaga an yi ma Allah laifi dan Allah ya ce kar a zuda jinin wane sai da haƙƙin musulunci shari'a haka ta yi tanadi aka sara masa wani abu aka dake shi ko da jininsa bai fita ba ai an tara masa gajiya ko dukansa aka yi jininsa ya ansa ko marin mutum kai jininsa ya amsa ka taɓa masa jininsa kuma baya halarta ka taɓa sai da haƙƙin musulunci to ba haƙƙin musulunci sai aka zalunce shi yanzu an yi ma Allah laifi kuma an yi ma shi wannan ɗan adam ɗin laifi kuma yana da daman ya nemi haƙƙinsa dukiyarsa ne aka ci a bisa zalunci to kaga nan an zalunce shi an yi ma Allah laifi kuma an zalunci ɗan adam shi ma akwai nasa haƙƙin mutuncinsa ne aka ci ko aka jefe shi da ƙazafi an yi ma Allah laifi kuma yanzu an keta kuma mutuncin mutum to don haka idan ya zamanto da haƙƙin ɗan adam fa'ala ta'ibi an yusliha ma afsada to wajibi ne ga wanda ya tuba ya kyautata abin da ya ɓata a bayan nan ya kyautata abin da ya ɓata aw yastardiya man akhta'a fi haqqihi ko ya nemi yardar wanda ya yi ma laifin cikin haƙƙinsa ma'ana wanda ya yi wa laifin sai ya nemi yardarsa wato ya nemi yafiya a wajensa da abuwarsa liman sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala saboda abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce man kana li akhihi indahu madlamatun min malin wa irdin duk wanda ya kasance akwai wani zalunci da ya ma dan uwansa na dukiyarsa ya ci dukiyarsa ba da haƙƙin musulunci ba ba a cin dukiyar mutum sai ta hanyoyi guda nawa na'am haƙƙoƙin abu dukiyar mutum tana halatta ne a ci ta hanyoyi guda uku dukiyar musulmi ba zai ci dukiyar dan uwansa ba sai ta hanyoyi guda uku ai hanyoyi guda uku in ma dai zamanto kasuwanci aka yi ya bashi kuɗi shi kuma ya bashi wani service ya samu wata manfa'a service ya masa zo tona mai rijiya ya tona masa zo yi min barema ya masa barema zo gina min kaza ya gina masa zo yi min gadi ya masa gadi service ne ya masa to sai dama an sanya jiulin da zai bashi akan kaza to wannan ya ci a bisa yarjejeniyar shari'a ta tanada hani'an mari'a ko kuma ya zamanto kyauta ya masa dan raɗin kansa kuma shi yana cikin ahlut tabarru' wanda ya halatta zai iya sarayar da wani abu nasa shari'a ta yadda ya haka shi yana cikin irin wannan to in ya ɗauka dan raɗin kansa mallakarsa ya miƙa ma wani ya bashi shikenan sai ya ci nan ma hani'an mari'a ko kuma ta hanyar gado ga waɗanda Allah subhanahu wataala ya sanya za su iya gadan juna to kaga duk abin da ya wannan ci wannan kuma ya zamanto wata hanya daban wanda shari'a bata yadda da shi ba ba za a ci dukiyar wani musulmi ba sai ta wannan hanyoyi guda uku nan ba za a ci dukiyar wani ba sai ta wannan hanya Allahumma illa waɗansu abubuwan da suke ɗaiɗai ko wanda shari'a ya ɗan hararo su misali kamar tsuntuwa wadda bata da kima bata da daraja diya to taya ake cin diya diya tana faruwa ne in ba sai dan an zuba jinin wani ba sai an zuba jinin wani wannan kuma ai Allah ne ya ce a baka kai ne yanzu aka ce a baka Allah ne ya yanka ya ce a bayar amma wannan mallakar wani nasa kai kuma ya zamanto mallakar ka sai ta waɗannan hanyoyi guda uku. Amma dai Allah ne ya ce a bayar, yanzu ke kuwa mai wannan wayar in ya niyya ya ce malam na ba, Allah ne ya ce ya baka, shi ne ya raɗin kansa ya baka don ganin damansa ko? To don haka idan ya ta'allaka da haƙƙin wani zaluncin akwai dukiya wa irdin ko kuma mutunci falyata halalhu al-yawma, annabi ya ce to tun a yau ya nemi warwarewa wannan abu, ya nemi halaccin abin da ya ci. Qabla Allah ya kuna dinarun wala dirhamun, gabanin wunin da babu dinari babu dirhami balle ya biya, illa al-hasanati was-sayyi'at, face kyawawan ayyuka face munanan ayyuka da bayi suka yi, shi ne kawai a ranar kiyama da shi za a yi kakara, kyawawan ayyuka da munanan ayyuka. Fa hadha dhanbu yatadammanu haqqan, irin wannan zunubi idan an yi wanda ya ta'allaka da haƙƙin ɗan adam, to yana da haƙƙoƙi guda biyu ne kamar yadda na yi bayani, haƙƙan lillahi wa haƙƙan li adami. Akwai haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala, saboda Allah ya ce kada a yi kaza kuma yanzu an yi, ko kuma haƙƙin ɗan adam, fattawbatu minhu, don haka tuba daga irin wannan fattawbatu minhu, tuba daga wannan yana kasancewa ne bi tahallulil adami li ajli haqqihi, wato shi wannan dan adam din da ake wa laifin aka keta mutuncin nasa ko aka ci dukiyar tasa, ya yafe mashi wannan din wanda ya keta masa mutunci ko ya ci mai dukiya ta bangaren sa kenan, ta bangaren ubangiji ko wannan da mafi ma bainahu wa bainallahi li ajli haqqihi, nan kuma sai ya yi da na sani tsakaninsa da Ubangiji saboda haƙƙin Ubangiji da ya keta. Allah ya ce kar ai kaza, yanzu ya aikata. To don haka shi haƙƙi biyu ne da shi kenan. Ashe bawa ba zai tsaya ya roƙi Ubangiji ya ci dukiyar wani ko ya ci mutuncin wani kawai ya koma wajen Allah ya ce Allah ka yafe mu, a in akwai dukiyar wani akwai abin da shari'a ta tanadi shi ne ka maida masa haƙƙinsa ko ka nemi yafiyarsa, wanda yana nan a rataye akan wuya, yana nan fi dhimma. Malai ya ce hunaka ba'abu tawbat al-khassa, kuma akwai waɗansu nau'o'in tuba keɓantattu. Nadhkuru minha bi'aunillahi ta'ala ma yali, za mu ambaci wasu daga ciki da taimakon Allah. Yace idza kanat al-madlamatu bi qadhin fil adami bi ghibatin aw bi qadhin fa hal yushtaratu ilamuhu, idan ya kasance wannan zaluncin da aka yi ta suka ne, suka aka yi fil adami ga shi dan adam, an soke shi ne bi ghibatin, an yi ghibarsa, an ci namansa, an yi gulmarsa, kaga an soke shi, aw bi kazafin ko an masa kazafi, an jefa masa kazafi, an ce mazinaci, an yada shi akan mazinaci ne ko an yada shi an ce dan luwadi ne, misali wannan duk kazafi kenan. Fa hal yushtaratu ilamuhu, shin an shartanta sai an sanar da shi lokacin da aka yi nadama, aka yi tuba akan ba za a ƙara komawa ba, aka roƙi Allah ya yafe, to tunda da haƙƙinsa kuma gashi an yaɗa shi an soki mutuncinsa, shin sai an je an faɗa masa cewa ne da an ce kaza, an ce kaza, an ce kaza a kanka? To wannan matsala ce da malamai suka tattauna a wajaje daban-daban a kayanta, an hakaito daga cikin magabata akwai wanda suke ganin ba sai an faɗa ba kamar yadda za mu ji a nan, amma akwai waɗanda su kuma suke akwai waɗanda suke ganin za a iya faɗa. Daga cikin ashabu Shafi'i rahimahullah akwai wanda suka akkada wannan matafiya cewa lalle ne sai an faɗa wa mutum, cewa an yi gibar sa. Wasu malamai kuma suna ga cewa a'a, malamai ce mazhabu Abi Hanifata wa Malikin ishtaratul ilama. Imam Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit kenan rahimahullahu da Imam Malik ibn Anas su suna ganin cewa sai an shaida wa mutum, sun shartanta tubar ba za ta cika ba sai an je an fada wa mutum. Mutum ya je ya ce wane, ga abin da ya fada a kansa, ga abin da ya fada a kansa, ya ce kaza, ya ce kaza, ya ce kaza, amma yana neman ya fi masa. To amma hakan zai kawo maslaha. واحتجوا بالحديث السابق سيسك كفى دليل ده حديث ده يجباته. من كان لأخيه عنده مظلمة من مال وإرض فليتحلله اليوم. يعني ما في يسع تن أيو سيسك كفى دليل أن نبقى عبين ده يفعل سيسك جكن ما في أو جنس قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات. To malai yace wal qawlul akhar, daya matafiyar kuma na malamai akan wannan, annahu la yushtaratu li ilam, ba sharɗan ta sai ya ji ya sanar da shi ba, bal yakfi taubatuhu bainahu wa bain Allah, tuba da zai yi tsakanin sa da Allah subhanahu wa ta'ala ta wadatar. Wa an yadhkura al mughtaba, sannan wanda yayi gulmar tasa yanzu ya ambace shi, awil maqdhufa, ko wanda yayi wa kasafin yanzu ya je ya ambace shi, fi mawadhi'a ghaibatihi, a wajajen da duk yaje ya gulmar tasa, aw qazafihi, ko wajajen da yaje ya masa kasafin, bi diddi ma zakarahu bihi, da sabanin abin da dai ambata a kansa, wato yaje shi ya tafadan abin kirki akan wancan din. A wani ana cewa da ana cewa ashe kaza kaza kaza, ba haka yake ba, mutumin kirki ne, mutumin kaza da kaza, ji ya yabe shi, ya yabe shi a duk wajajen da ya san ya faɗi wannan maganganun, ya sake yaɗa kyawunsa da kyautatawarsa. To ba da ba kai kace mana kaza, ai lokacin kuskure ne, ban san haka abin yake ba. To yi ta faɗa, wasu malamai suka ce haka shine tubarsa. Abdullahi ibn al-Mubarak rahimahullahu, da aka tambaye shi akan wannan matsala sai ambata shi kuma yace ayi ta masa addu'a, wato mutum kar yaje ambata masa, amma abin da zai masa sai ya yi masa istighfar, Allah ka gafarta mu wani, Allah ka gafar, ba kawai shi din ma da ya laifin ba, wancan da ya gulmar tasa yanzu kuma ya tuba daga gulmar da yayi, kuma yana neman Allah ya yafe masa, ya roƙi yafiyar Allah, to kuma yanzu akwai haƙƙin wancan ɗin a kansa. To yanzu abin da ya rage masa ya je shi yana ta roƙa ma wannan da ya yi gulmar tasa a baya gafara a wajen Allah, yana ta masa addu'a ta alkhairi, Allah ka ba mu wani aljanna, Allah ka daidaita shi, Allah ka sa ya zamanto mutumin kirki, Allah ka sa aljanna ta zo mako masa, Allah ka masa kadiya, ta masa addu'o'in kirki. To wannan sai su sasanta wancan, aka ce masa ba ka ga zai je shi ambata masa dan ya nemi yafiyarsa. Sai ya ce ai idan kai haka za ka zalunce shi da uquba guda biyu, za ka zalunce shi da uquba guda biyu. Me ke nufi za ka zalunce shi da uquba guda biyu? La taji Allahu uqubatayn, uquba farko ka bata shi a wajen jama'a, shi kuma yana lafiya lafiya da kai, bai san cewa ka masa kaza ba, yanzu kuma idan ka zo ka faɗa zai ɓace rai, ko ba haka bane? Yanzu ashe wani yadda muke, ko bai faɗa ma ba, yanzu ashe wani yadda muke da shi, ashe haka yaje ta faɗa a cikin jama'a, kuma yanzu ka sa cikin damuwa. To shine Ibn Mubarak yace kar ka faɗa masa, kai ta masa istighfar, kana roƙa masa yafiya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ci gaba da wannan matsala din dai ba ƙare ta ba, in Allah ta'ala ya kai rayuwarmu wani mako, muna roƙon Allah ya daidaita mana al'amura, dukkan abin da zai zamanto mana matsala duniya da lahira a wajen ɗabi'a da ibada, muna roƙon Allah ya kauda mu daga garin shi. duk abin da zai zama to mana alkhairi ya sadar da mu zuwa ga yardar Allah mu samu shiga aljanna Allah ka sadar da mu da shi abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure ko muna roƙon Allah ya ce mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum.